To jama'a barkanku da hantsi da kuma zuwa ga shirinmu na biyu na sashen sunan murya Amurka daga Washington akan mita 17 da mita 25 da kuma mita 60 a jihohin Niger ana jimu a tashar mutabiyo a Africa kan mita 102.5 a zangon FM da kuma wasu gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da sarauniya da fara da numa da dalo da niya a birnin Kwani ana kuma iya samun mu a dunar gizo ta internet a viewhasu.com da sashenhasu.com. Jama'a muna fatar kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington DC Ali Musafan Sakwata ne ta da baba ko makiri da sauran ma'aikatan mu muke shirin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama shirin labaran duniya zamu duba inda ake game da barazana nan da gwamnatin jihar Rivers ya taba yi can kwanan baya na cewa zai kashe jami'an zabe idan basu mai domin shi da cin hancin da ya basu ba.
I'm going to make sure that I will kill him this time. The return word against this, I will keep them.
Sannan za mu jira wayoyin wasu masu fashin baki a Niger kan shugabannin Afirka irin na Congo da Gambia da ke cewa ba sa son su sauka daga kujerar mulki domin akwai sauran ayyukan da suka rage da basu kammala ba.
Allah na tuba shugaban ne na kasar Afirka, akwai wanda zai daga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gari wanda dalilin shi ne ya hakita ba wani aikin da suke sai sata.
To da yake Larba ce muna da maimaitawa shirin ciki da gaskiya da kuma ra'ayoyinku, amma sai mun gama ba ku labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun bada rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin Kinshasa na ƙasar Congo Kinshasa bayan wani rikici da ya barke a lokacin wata zanga-zangar kin jinin shugaban ƙasar Joseph Kabila wanda wa'adin mulkin sa ya ƙare shekaran jiya Litinin amma ya ki sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin ƙasar. Sashen Faransanci na Afirka a nan muryan Amurka ya tabbatar da mutuwar mutane uku daga cikin waɗanda abin ya shafa. Mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin Congo sun yi ta bushe-bushe da tsakar dare don janyo hankalin shugaba Kabila da cewar wa'adinsa ya cika don haka ya sauka daga mulki. An ci gaba da jin ƙarar harbe-harben bindiga a wasu lardunan har zuwa jiya Talata. A ranar Litinin masu zanga-zanga sun mamaye unguwanni da dama a cikin birnin Kinshasa duk da haramci da aka ɗora wa yin zanga-zanga da kuma yawan da sojoji suka yi a cikin birnin. Shaidu sun ce 'yan sanda sun watsa barkonun tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar. Ƙungiyar Islama ta ISIS ta ɗauki alhakin kai harin mota da ta kashe aƙalla mutane 12 kuma ta raunata wasu da dama a kasuwar sayar da kayan bikin Kirismeti a birnin Berlin na ƙasar Jamus. A daren jiya Talata ne ƙungiyar ISIS ta ɗora wannan sanarwa a kan shafin watsa labaranta na yanar gizo na Amaq. Sanarwar ta ce wannan harin na zama martani ne na auna mutanen ƙasashe da suka haɗa kai da ƙasashen da ke yaƙi da ƙungiyar. Sanarwar da ta zo jim kaɗan ne bayan da 'yan sandan Jamus suka sake wani mutumin wanda aka yi wa tuhuma yana da hannu a wannan harin da aka kai a yammacin Litinin, inda wata babbar mota ta murƙushe mutane da dama a wannan kasuwar da 'yan ƙasar da kuma baƙi 'yan ƙasar waje da ke yawon buɗe ido suke saye-sayen kayan Kirismeti. Babban lauyan gwamnatin Jamus ɗin ya ce an sake wannan wanda ake zargin ne ɗan ƙasar Pakistan saboda rashin isasshiyar shaida da ke nuna ya aikata laifi. Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Rasha da na Turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadan Rasha a Turkiya ba zai ɓata zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyu ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da tabbacin cewa ƙasashen biyu na da ra'ayi iri ɗaya da shugaba Vladimir Putin na Rasha game da al'amarin Siriya, kuma hulɗarsu ba za ta huskanci ƙalubale a sakamakon wannan harin ba. Shugaban Turkiya ya faɗi hakan ne bayan wata hira ta waya da ya yi da takwarinsa na Rasha da yammacin shekaran jiya Litinin a cewar kamfanin dillancin labarai ta Faransa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu sun ajiye hulani a gaban hoton marigayi jakadan Rasha Andrei Karlov a birnin Moscow. Wani ɗan sanda ne ya harbi jakadan na Rasha kuma ya kashe shi a don ya nuna jin haushinsa da rawar da Rasha take takawa a yakin na Siriya. Gawar Karlov ta isa birnin Moscow ne a jiya Talata tare da matarsa. A wani gefe kuma mai alaka da wannan kuma, wato ministocin harkokin wajen Rasha da na Turkiya sun faɗa a jiya Talata cewa Aikin kwashe mutane daga birnin Aleppo da kewaye ba zai dauki sama da kwanaki biyu ba. Zuwa yanzu an kwashe mutane sama da 37,000 daga birnin, kuma burin da aka sa a gaba shine a ga an kwashe dukkan sauran mutane da suka rage a birnin na Aleppo kafin ƙarshen yinin yau Laraba. A cewar ministan harkokin wajen wato Turkiya da ake kira Melvut Cavusoglu, wanda ya dora akan ya dora wannan sakon a shafinsa na Twitter a jiya Talata. A ƙarshen wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen Rasha da na Turkiya da kuma na Iran a birnin Moscow ne, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya shaida wa 'yan jarida cewa ƙasashe ukun sun za su yi amfani da tasirinsu wurin yin matsin lamba don a hanzarta kammala aikin kwashe mutane da ke Aleppo, inda ya ƙara da cewa yanzu ƙasashen nasu sun zama masu ruwa da tsaki a yakin da ake yi a Siriya na tsawon shekaru 6.
To, kun sha labarin duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. To, yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Rivers can kudancin Najeriya, inda kalaman izgilanci da gwamnan jihar Rai suka saka jihar a wani matsayi.
Waɗannan kalamai na gwamnan jihar Rivers kenan, barista Yesu Wuke, tun dai bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihar Rivers wanda ya haddasa kashe-kashe da jikkata mutane da dama, har yanzu dai al'amarin da sauran kura domin wani babban batu da ke ci gaba da ɗaukar hankula shi ne na wani kalamai da aka nunar. Gwamnan jihar yayi ta waya wadda aka nada kuma aka watsa ta kafafen yada labarai, wanda a ciki yake barazanar kashe wasu jami'an zabe waɗanda ke kokarin karya alkawalin da suka yi na dangane da zaɓuɓɓukan da aka gudanar din. Dangane da haka ne ma babban speto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya nada wani babban kwamiti wanda zai binciko wannan al'amari, wanda tunnin ma bayanai suka nunar cewar sun fara tuntuɓar ɗaya daga cikin manyan kamfanonin waya na ƙasar domin yanka sashe na maganganun da gwamnan jihar yayi ta waya ɗin domin ci gaba da gudanar da bincike. Akwai dai maganar da gwamnan ya faɗa ta waya, kuma ga abin da yake cewa. Barista Yesu Wuke, gwamnan jihar Rivers, yana cewa ne ku dawo min da kuɗin da na baku, in har ba za ku bani haɗin kai ba, in kuma ba ku dawo min da kuɗin ba, sai na ga bayan ku wani da aka jikkata da harbin bindiga da saran adda a lokacin zaɓuɓɓukan. Ya ce,
carry machete, cut my neck, cut my hand, cut my head, then carry AK-47, shoot my waist, shoot one of my friend died on this spot.
Yana cewa ne wasu ne suka fado cikin ƙauyukanmu da bindigogi suka yi ta harbe-harbe, kuma suka yi amfani da adda suka sare ni wurare da dama, kuma suka harbe ni, sannan kuma suka kashe abokina. Komodo Ahmed Baba Tijani Gamawa mai ritaya ya yi fashin baki a kai.
Wannan ya zamanto irin mutanen da ake ɗaukar su a sa su cikin mulki bai kamata ba. Dalili kana shugaba ka fito kana wannan maganganu, wannan ya zamanto aya ga mutanen Najeriya. Kuma abin da muke faɗa shi ne wannan kariya da ake ba wasu shugabanni shi abin da suka ga dama ba daidai ba ne. Dole a duba wannan sashi, dole a gyara akan waɗannan abubuwa don ba wanda ya fi ƙarfin doka da oda.
Shima wani dattijo a jihar ta Rivers ya ce,
we cannot continue like this. Whether you like Amechi or you like Wike, you have to love River State is what matters most.
Ya ce ba za mu iya ci gaba da zama a irin wannan yanayi ba, ko kana son Amechi ko kana son Wike, dole ne ka so jihar Rivers. Kuma abin da ke faruwa a siyasar jihar Rivers zai dauke mu lokaci mai tsawo kamin a samu mafita. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To, ga shirka Lamido. To, daga Nigeria bari mu je Niger, mu ji abinda masu fashin baki a can ke cewa game da wasu shugabannin mu na Afirka da ba sa son su ba kujerar mulki ko da wa'adin mulkin nasu ya kare, kamar shugaban Kogon Kinshasa Joseph Kabila.
Ko da yake takaddamar neman mulki cikin yamutsi ba bakon abu bane a kasar Congo Kinshasa, idan aka yi la'akari da cewa akasarin shugabannin da suka mulke ta sun zo kan karaga ne ta haramtacciyar hanya, a dauka daga Mobutu Sese Seko kawo Laurent Désiré Kabila izuwa Joseph Kabila. Yan siyasar Niger na ganin a wannan gamin shugaba Kabila ya fice gona da iri. Alhaji Tahiru Gimba dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Model Ma'aikata a zaben 2016 ya nuna takaicinsa akan yadda shugabannin Afirka ke neman mai da shugabanci tamkar abin gado.
In an ka bashi iyi milki wahala za a yi. In ka daga garayo su Kinshasa talakawan to sai kai mamaki a ce kasa gaci adar ya munti tana da menene laifi ne suke da yawa. In sun hau iko su ta kama kai ko su ji kayan da ba nasu ba su hada ko abukanta yesu dauki kayan da ba nasu ba su ci. Sabka sai ta wuya in ka sabka sai kai inda suka kama ni zai kenan ga raka adalci an ka ce shekara 10 ne an ka baka in shekara na 10 ta ce ka kwashi kan irin naka ta taraka ta yi amma saboda dadin mulki ana yi maka jiniya ana yi maka tsare da kai soje dubu da tsare da kai ka zan ka wa Allah cikin duniya.
Kungiyoyin rajin kare demokradiya na cewa rashin kishin kasa daga wasu shugabanni shine dalilin da ke kai su rungumar hanyoyin da za su ba su damar dawama akan karaga, inji Jori Ibrahim na kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Kowa ya sani cikin tarihin kasar nan ita kankanta ta RD Congo ba ta samu kwanci hankali ba, ba ta samu demokradiya ingantacciya ba, kasa ce mai arziki amma ta rasa shugabanni na gari.
Akasari shugabanni kan gwada kamar cigaban ayyukan da suka fara shi yake sa su makale akan kargar mulki.
Allah na tuba shugaban ne na kasar Afirka, akwai wanda zai daga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gari wanda dalilin shi ne ya haƙiƙa. Ba wani aiki ne suke sai sata, sai zalunci, sai danniya. Zaman da za su yi na aikin su ne dan kansu da kansu da iyalansu da sauransu. Ba wani wanda zai daga murya ya ce wani aiki ne yake na kasa dalilin haka ne bai. Wannan shi kankan shi yana cikin rena ƴan kasa.
Shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata ya ci gaba da cewa talakawa ne ke da maganin shugabanni masu naci akan karagar mulki, kamar yadda abin ya faru a nan Nishar a shekarar 2009, sai kuma Burkina Faso inda talakawa suka kori shugaba Blaise Compaore a watan October 2014.
Mun da shi ta kare ce nan duk wanda an ga ai sama ai kasa da ya zai ya an ka da zarce Nishar ƴan kasa ne ta mu sun ja wannan su a sama shi ake fatan ranar daga sujud da hirda kari bai kama abin wani soja ba a'a ɗan ƙasa daga ta da gwamnati su ta da su hidda su kamo su hidda shi.
A shekarar 2001 ne Joseph Kabila ya dare kan karagar shugabancin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan rasuwar mahaifinsa Laurent Désiré Kabila, wanne shi ma ya shafa shekaru sama da 10 yana tafiyar da al'amuran mulkin da ya kwace a hannun Mobutu Sese Seko ta hanyar kungiyar tawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Sule, yanzu karfe 2:13 na dare fa a nan Washington DC. Shirinmu na ciki da gaskiya maimaita su kenan, da kuma rayuwanku duk suna kan hanya, amma sai ba mu da sirya kammala.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Jarbari in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shine hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka, yi mata talakawan ka hidima, Allah ne zai ya dafa maka. Idan zaka bi son ai haka, bayan haka ba daidai bane, haka dole ta sa ai haka. Kai amfani da ƙarfin mulki, ka manta ba shi dore maka. Don haka shugaba in ka ga mai tafiya a
To madalamu da Saru Kasim kenan sai yanzu sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Amina Dauda wanda aka fi sani da sunan Baby dake aure a wani kauye mai suna Muyangal a jihar Bauchi wanda take zargin wasu mutane uku da ta sani da laifin yi mata fyaɗe waɗanda kuma daga bisani bayan ta kai magana gaban kotu biyu daga cikin su suka shigo tsakar dare suka yi kokarin kashe mijinta har suka sare masa hannu ɗaya a kokarin yin haka. Ashirin da ya shige mun ji yadda aka sare masa hannun da kuma yadda batun nan ya je gaban kotu. To abubuwa da yawa sun faru tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan magana. Wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu Narkuta wanda Allah ya masa baiwa ta yin hannu da kafa na roba ya ɗauki nauyin yi ma Dauda hannu. Sannan kuma kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi shi ma ya shigo cikin maganar har an ce an kamo mutanen da ake tuhumar kamar yadda muka ji labari. Sannan an ɗage wannan batu daga kotun tudun alkali an maida wata kotun daban. To amma bari mu sake komawa ga shi Dauda Adamu da bayanin irin fafutukarsu a kotu domin mu ji ƙarashin bayaninsa da kuma na uban Doman Bauchi wanda shi ne ya ɗauko mutumin nan da matarsa yana taimaka musu tun lokacin da wannan abu ya faru. Ga Dauda da ci gaban maganar ɗawainiyarsu a kotu.
Gaba ɗaya abun namu in mun zo kotu mukan gani kawai a wasu abubuwan da suke tafiya ba gaskiya ka ƙulla ma ba kotun ma ba. Inda gaskiya ka ƙulla za a neme ni, za a nemi iyalina, za a neme su ko da suna da lauyan ma. In gabatar da damuwa nasu, gabatar da nasu ko da za su yi musu ma sai mu yi wannan zama da su. Amma su kaɗai suke zama su, mu ba mu zanna ma ba. Mu za mu zo ne kawai mu asaran kuɗin motanmu.
Alkali dai bai saurari ta bakin ku
ba. Wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah, tunda bai yi magana da ni ba. Amma ina kallon sa na kallo na. To da naga hakan ya sai na ce dama ina ta hannu wannan bawan Allah.
Wa kenan?
Shi uban Doma. Ina gargashin sa na ce masa ni na ɗauke shi a matsayin uba a wurina. Tunda na dawo na samu iyalina ta shiga damuwa. Ya tsaya ya iya kokarinsa nace to Allah ya masa albarka.
Uban Doma shine yake kai komo a tsakani kotu da dai ku kenan.
Shine ranan sai nace masa to ni sai suka tsara mana za a yi sati biyu nace to ni gaskiya sai na masa waya ya zo ya shiga da ni can ba alkali. To a wajen akai suka dan taba magana akan shi da yana bayan mu ne. Allah kuma na gaba. Kana ji ko? To ni ban samu na yi magana ba sai muka ajiye magana sai haifa in shi wani abu. To ana cikin haka da waje yana da kan tafiya dai. To a sai suna jin zafi su ni na dawo yanzu akan na zo na bi bayan matana. Su a sai zafi suke ji.
To yanzu bari in ji ta bakin shi uban Doma tun da kau in na fahimce ka wannan al'amari kun danka masa wajen kotu ko wajen alkali.
Ni dai zan je wajen kotu har ga Allah tunda cikin garin nan bayan da mutumin da na yarda da shi bayan da mutumin da zan gani zai mun adalci ya shige shi har ga Allah zuciya na kuma tsakani da shi zuciya daya.
To yanzu bari ne mu karin bayani a wajen shi uban Doma tunda kau ga abubuwan kai an sare maka hannu matanka an yi mata fyaɗe kuma alkali bai sauraron ku amma shi uban Doma ya je inda yake har aka yi wato gana da alkali bari mu ji tattaunawa da suka yi shi uban Doman akan hidiman da yake ya faru da wayannan mutane.
Sunana Nasiru Mu'azu uban Doman Bauchi. Tabbas bayanin haka ne sun zo su kotu suka ce sun je ba su gane me aka yi ba ya mayar min da bayani shi mijinta kenan sai na ce musu to mu je muka je tare kotu
kotun tudun alkali
muka je muka samu shi muka takardar kotu da masa bayani na gabatar masa da kaina gashi ya ce to mu jira malam din muka jira malam din ya aika na shiga an same shi ya ce da wanda damuwa ne ya ce masa akwai damuwa shi mijin matan ne ya gabatar min da korafinsa shi ba wai rigima yake nema ko ne a ta jelen kotun nan ba shi dai an bi masa kadi shi bukatansu kenan, ko da zauna kotu ko ba da zauna kotu ba, inda za a yi masa kadi shi alhamdulillah shi ba kara ba wai niyyarsa ba kenan a yi ta zuwa kotu ana je kaka dawo je kaka dawo. Ya ce tabbas, ya ce to amma su wa'incan sun ɗauki lauya. Ya gaya mu sunan lauyan Balan Malam Nasirun Balan Malam shi ne lauyan wa'incan ɗin, shi ya karɓi belinsu. Ya ce to a zahirin gaskiya sai an neme shi za a zauna inda a yi zaman ma.
Lauyan wa'inda masu laifi kenan?
Eh, lauyan su masu laifi. Ya ce sai ya neme shi, na ce to da Allah ya taimaka mana, tunda shi yana sama da shi kuma a kotunsa ake yi. Ya gabatar masa da wannan bayani, in ya amince ni amledi mu zo mu zauna din a fahimci menene za a yi menene da a yi, tunda masu laifi suna nan, shi wanda ya gabatar da masu laifi yana nan. Yawa, ya ce masa to tabbas inda hali a yi haka, kuma ya karba haka algali kwatsam sai ya kira ni a waya, na bashi namban waya na, sai ya kira ni a waya wajen kwanaki wajen uku. To ya ce dai bashi rana da da ai zama. To kafin wannan ranan shine kawai sai ga waya kuma cewa mijin mata an je masa da dare, an sassara shi har an cire masa hannu, don matan da hannun ta zo.
Wato an shigar da karan ne gabanin ajima mijin kafin ajiwa mijin wannan rauni ko
tabbas.
To ku dama kun shigar da kara akan me?
Akan wannan fiyade da aka mata da kuma kudaden ta da aka karba, don an karbi kudaden ta.
An karbi wasu kudaden.
An karbi wasu kudaden a wurin ta.
To shi alkalin da yake cewa sai lauyan masu laifi ya bada dama kenan, su ne suka shigar da kara ko kuma dai ya shi alkali bai fito fili dai ya gwada maka inda matsayin kotu take akan wannan abu bane?
Abe tabbatar ba, tabbas sai bayan wannan faruwan namijin shine ke gaya mun cewa case dai an ajiye shi akan babu shaidu, case ya zama na pending.
Ya nemi a gabatar da shaidu ne ko kuma bai nema ba?
Wannan kuma babu, ba ne a gabatar da shaidu ba, tabbas din bata gaya mun ba na tambayan, kuma babu wannan korafin cewa a gabatar da shaidu.
Kuma ko kuna jin kuna da shaidun da yake zai tabbatar da cewa waɗannan mutane sun je gidanta suka yi mata wannan aika-aika?
Eh, shaidu kam su ne shaidu, tunda abin an fara kuma aka fara daga gida ne har kuma aka je wani matsaya wanda akwai hukumomi na kai da kai zuwa ƴan banga zuwa ƴan danga har sun yi wani abu a kayin karan a gida. To karan bai yi ba, tunda ita ta tabbatar ta ce da maganan kisa ta ce hukuncin da aka yanke a can ɗin bai mata ba, na cewa sun amsa laifinsu kuma har sun ba da wani kuɗin fansa. Kaga abu bai yiwu ba, ta ce ita ba ta yarda da wannan ba, dalilin da ya sa ta yi wa gari ma kenan.
To da alkali da yake cewa babu shaidu, me yasa ba ku gabatar da waɗannan ƴan danga ɗin ba da kuma sauran masu sarautu na wannan yankin gari da aka yi wannan laifi ba?
Kamar inda wani takarda da aka yi da na gabatar, duk bayani ya fita zuwa an je wurin wani residiyon da aka bi yana cikin wannan takarda.
Mun gabatar wa shi alkalin?
Mun gabatar ma hukuma dai wanda ta kawo ƙaran. Inda na gemi da ke gaya maka,
ƴan sanda
ƴan sanda sun so gabatar da wannan.
To su ƴan sanda ba su gabatar ma alkali da wannan shaidu ba ne?
A'a, to wannan kam babu tabbas. Inda ɗan sandan da yake zuwa, shi yake zuwa da kayansa, na same shi kansa ranan da aka abin ɗin mijin. Ya ce tabbas maganan babu shaida, shi yasa aka ajiye magana babu tabbacin shaida. Ita kuma lokacin mata ce da ta rantse mata a kotu, a gaban kotu ta ce ita ba ta rantsu, amma babu wani abin da ya biyo baya.
Masu sauraro, idan Allah kai mu a shiri na gaba, za mu je da lamarin nan ya kasance bayan da aka umarci ‘yan sanda a Bauchi da su je su kamo mutanen nan da suka yi ƙoƙarin kashe Dauda har suka sare masa hannu. Za mu ji ta bakin jami'an ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Aish Foundation wadda ta shigo cikin wannan batu, da kuma Abubakar Shu'aibu na rukuta wanda ya ɗauki ɗawainiyar yin hannun roba ma shi Dauda Adamu. A huta lafiya.
Tuwa gaida Ibrahim mai kawon karfi da kokari. To karfe 2:25 na dare a nan Washington DC yau saboda wata lalura ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamaru ba amma dai akwai ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan a ta kalamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A to muryar Amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa yadda mai girma General Muhammad Buhari ya ba da dama a dauki wato hukunci akan duk wani jami'i na gwamnati wanda ya almandahara ko ya ci rashawa akan dukiyar mu al'umma ko kuma in ce tamu talaka. To mu muna ganin gaskiya talaka wannan abun da yayi gaskiyar magana yayi dade kuma abun ne da ya kamata kuma dama mu muna tsammanin zai haka shi yasa har ta kai ga muka kada masa ƙuri'a muka mai da shi shugaba kuma haka shugaba na gari yake wannan kyakkyawan al'amari da ya dauka Allah ya sa zai dore kuma mu za mu ci gaba da masa addu'a.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da shugaban kasa General Muhammadu Buhari tsara kula da sa'ido da rundunar kwastar saboda kokari na sun kai na kama makamai AK-47 da rada mai hangen nesa to gaskiya a ga ajinjinana yan shekarun baya ba kama ba ko kuma talakawa masu wayo-wayo kuma wayo-wayo ko kuma ma Allah to haka Buhari Allah ya shige ma gaba da dan uwa mai Allah na garin Jega.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka ina tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga makiyaya Fulani da kuma Tubabe musamman na jihar Taraba. Allah ya iyo ku guri daya a cikin wannan jiha. Ya kamata hukuma ta tashi ta tsaya a kayan rigima kuma kiyaya da kuma manoma. Shi fa manomin nan dole ne wannan kaya na gonarsa shi ne nasa zai tsaya ya kula haka kuma shi ma makiyayi wannan dabbobi da su yake tinkaho yake ji da su.
To saura shiri ɗaya kaf mu gama aikin wannan hantsi labarin matakaici.
Shugabanci mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira da a binciki kalaman da shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya yi inda da bakinsa yake faɗa cewa ya taɓa kashe wasu da ake zargi da aikata laifuka. Kwamishinan cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zeid Ra'ad ya kira ga hukumomi a Philippines da su kaddamar da gagarumin bincike akan maganar kisa da shugaban Duterte ya yi a ranar Juma'a inda ya ce ya harbi kuma ya kashe akalla mutane uku a lokacin da yake rike da mukamin magajin garin wato Davao. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin Kinshasa na kasar Congo Kinshasa bayan wani rikici da ya barke a lokacin da wata zanga-zanga rinkin jinin shugaban kasar Joseph Kabila wanda wa'adinsa ya kare a shekaran jiya Litinin amma yake sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar. Sashen Faransanci na Afirka a nan muryar Amurka ya tabbatar da mutuwar mutane guda uku cikin waɗanda abin ya shafa. Mazauna wasu unguwanni a cikin birnin wato na Kongo sun ta bushe-bushe a tsakar dare don janyo hankalin shugaba Kabila cewar wa'adinsa ya cika ya sauka daga mulki.
To ga shi ka baba Yakubu Makeri kenan da labarin matagaci wanda kamar yadda nace shine shirin mu na ƙarshe a wannan hantsi sai kuma can da la'asirin Allah ya kai mu na fatar mu da muku da sababbin shirye-shirye da rahotanni da labarai da dai sauransu. Muna kuma gode muku muna fatar za ku ci gaba da kama wannan tashar mu ta muryar Amurka. Yanzu a madadin duka manan sashen Hausa na muryar Amurka da muke misalin karfi 2:30 na dare musamman shi baba Yakubu Makeri da Solomon Sabo na wanda ya bada umarni kenan da kuma Mr. Charles Hall engineer dinmu da ne Ali Mustafa Safta na Washington DC muke fatan ku lafiya. Sai anjima.